This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Asabar, 2 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku tattaunawa da wani ɗan jarida a Najeriya kan tasirin aikin jarida wajen fahimtar da al'umma akan zaben Amurka da kuma mahangar wani mai sharhi akan ɗan jarida da darussan da ya kamata a koya a Afirka. Sai kuma shirin zauren VOA wanda a wannan makon wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta jagoranci tattaunawa tsakanin baki uku da Mutari ɗan Malam Danjuma Abdullahi da Fatima Dabo kan zaben shugaban ƙasar na Amurka, wanda za a yi a ranar Talata ne zuwa 5 ga watan Nuwamba na 2024. Kuma sun tattauna kan zaben da ya ɗauki hankalin mahalarta zauren kasancewar wannan shine karo na biyu da mace za ta tsaya takara neman shugabancin ƙasar, da kuma yadda alƙaluman zaɓe suka nuna cewa kusan 'yan takarar biyu suna kunnen doki. Ko wannan zai sauya wani abu a ƙasar Amurka? Sai a kasance da shirin zauren VOA. Amma kafin nan, Zahra za ta fara da karanto mana labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Wani hari da aka kai a tsakiyar Isra'ila da sanyin safiyar yau Asabar ya jikkata mutane 11, bayan da shugabancin kulin Iran ya lashe takobin mayar da martani ga harin da Isra'ila ta kai mata a ƙarshen mako. Hare-haren da aka kai wa birnin Tira daga Lebanon da sanyin safiyar yau, sojojin tsaron saman Isra'ila sun kakkaɓo da yawa daga cikin makaman da aka harba, yayin da wasu suka sauka a wuraren da babu jama'a. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ce mutane 11 ne suka samu raunuka sakamakon burbushin makaman da gilasai a wani gini a Tira, garin da Larabawa ke da rinjaye a Isra'ila. Ƙungiyar Hezbollah da ke Lebanon, wadda ke samun goyon bayan Iran, ta faɗa a yau Asabar cewa ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa don kai hari kan cibiyoyin soji da na riƙen asiri a arewa da tsakiyar Isra'ila. Ta kuma ɗauki alhakin harba makami masu linzami zuwa sashen sojin Isra'ila da ke da tushe a Glilot a gefen Tel Aviv, da kuma harba rokoki zuwa wuraren soji a cikin Vulon. Jami'an tsaro da na leƙen asiri sun yi gargaɗin cewa zaben shugaban Amurka wanda za a gudanar a ranar Talata mai zuwa na fuskantar wani yanayi na barazanar tsaro daga ciki da waje. Manyan jami'an tsaron zaɓe da kuma hukumar tsaro ta yanar gizo sun yi kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu kada su shiga cikin wata fargaba. Tun daga watan Janairun shekarar bara, jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi suka tantance ayyukan tsaro baya ga atisaye da yin shiri don fuskantar kowane irin yanayi na ranar zaɓe. A yau ne babban shugaban addinin ƙasar Iran ya yi barazanar mayar da martani ga Isra'ila da Amurka kan hare-haren da ake kai wa Iran da ƙawayenta. Ayatollah Ali Khamenei ya yi magana ne a daidai lokacin da jami'an ƙasar Iran ke ƙara yin barazanar sake kai hari kan Isra'ila bayan harin da ta kai kan sansanin sojin Iran da wasu wurare da ya kashe aƙalla mutane 5. A cikin wani faifan bidiyo da kafar yaɗa labaran Iran ta fitar, Khamenei ya ce Amurka maƙiya ko shakka babu za mu mayar da martani kan abin da suke yi wa Iran da al'ummar Iran. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'a a Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da hari da jirage marasa matuƙa a cikin dare har zuwa safiyar yau a Kyiv, babban birnin ƙasar, inda ya jikkata aƙalla mutum guda. Jami'an sun ce burbushin jiragen marasa matuƙa da aka yi amfani da su wajen kai harin a gundumomi 6 na birnin ya raunata wani jami'in ɗan sanda tare da lalata gine-gine da tayar da gobara. Jami'an sun ce sun kakkabo jirage marasa matuka da aka kaiwa kifari da su. Russia tana kai hare-haren ta sama kan garuruwa da biranen Ukraine tun lokacin da ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022. Ana sa ran Taiwan za ta amshi makamai da dama da aka yi gwajin su a yakin Ukraine daga Amurka a cikin yan shekarun nan masu zuwa. Masu sharhi sun ce waɗannan makamai na iya taimakawa wajen ƙarfafa ƙarfin tsaro a Taiwan yayin da ƙasar ke ci gaba da samun matsin lamba daga sojojin China. A baya-bayan nan ne Amurka ta sanar da shirin sayar da makamai ga Taiwan wanda ya kai kimanin dala biliyan 2. Hukumar haɗin kan tsaro ta Pentagon a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar 26 ga watan Oktoba ta ce shirin sayar da makaman zai taimaka wajen inganta tsaron Taiwan da kuma wajen kiyaye kwanciyar hankali da siyasa da daidaiton soji da kuma ci gaban tattalin arzikin yankin. Masu aikin ceto sun ci gaba da neman gawarwakin mutanen da suka mutu a yayin da jami'an Spain ke kokarin bayar da agaji ga 'yan kasar waɗanda mummunan ambaliyar ruwa ta ritsa da su, inda ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 200. Kusan dukkanin mace-macen an same su ne a yankin gabashin Valencia, inda dubban sojoji da jami'an 'yan sanda da masu ba da agajin gaggawa ke aikin share tarkace da laka wajen neman gawarwakin mutane. Jami'an sun ce ba a ji duriyar mutane da dama ba. Kayyade ainihin adadin mutanen da suka mutu yana da wahala tunda ambaliyar ruwan ta lalata hanyoyin sadarwar tarho da sufuri. Hukumomi a Valencia sun hana shige da fice a tituna na tsawon kwanaki 2 don baiwa masu ayyukan bada agajin gaggawa damar gudanar da ayyukan bincike da ceto yadda ya kamata.
Da Zahar Aminu fage da takarantu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman akan zaben Amurka da za a yi a ranar Talata nan mai zuwa, za mu kawo muku wata tattaunawa da Abdullahi Mustapha, ɗan jarida kuma shugaban tashar rediyo Haɗin Kai a birnin Maiduguri. Ko yaya 'yan jarida suke ba da rahotannin zaben na Amurka a ƙasashen Afirka? Tambayar da na maisa kenan. Sai ya ce,
ba shakka ita Amurka daman wacce ma ba da mama, domin kuwa a harka ta siyasa kasashen Afirka musamman ma dai Najeriya takan yi koyi da kasar Amurka. Da duk lokacin da abu ya danganci siyasa, gaskiya Najeriya ko kuma 'yan Najeriya suna karkata zuwa ga abin da yake faruwa. Hakanan ma su ma 'yan jaridu dai ba a bar su a baya ba, musamman duk lokacin da aka ci irin wannan zaɓe. Bare ma wannan zaɓe ne tarihi a cikinsa, saboda zaɓe ne da ɗaya daga cikin tsoffin shugabanni ya sake dawowa nema. Sannan kuma abu na biyu, kamar ita wato Kamala Harris wadda mace ce, duk da cewa a wancan zubin ma akwai mace da ta taɓa fitowa, amma wannan mutumin ke shugaban ƙasa wadda shi Biden da ya yi wata tantama bayan ya ɗaga hannunta ya amince da dawowarta, wannan akwai tarihi a cikin wannan zaɓe. Don haka ko shakka babu da 'yan jaridu da kuma kafofin yada labaran Najeriya da ma za mu iya cewa wasu sassan Afirka sun karkata a yin da duk abin da yake faruwa ana sanar da mutane a kai. Dukkan gangamin neman zaɓe da ake zuwa jihohi daban-daban da su wayannan 'yan takara suke yi, to za ki ga dukkan yawancin 'yan jaridu da kuma kamfanoni, wato kamfanin labarai da gidajen talabijin da rediyo da makamantansu, dukkan sukan karkata. Bare ma wani abu na ya faru na ji hankali nan da nan a cikin wato labari da ya faru na gaggawa da ake kira breaking news, kafofin yada labarai yawanci zake ga suna ta badawa. To ko shakka babu za mu iya cewa tabbas 'yan Najeriya da kuma abin da ya shafi 'yan jaridu sun karkata zuwa ga abin da ke faruwa a yanzu haka a Amurika har zuwa lokacin da za a yi zaɓe da ma bayan zaɓe da za a faɗi sakamako da makamantansu.
Masha Allah. To ko akwai wani abu da ya fi ɗaukan hankali a 'yan jarida ko kuma wani abu da aka fi mai da hankali a kai wajen ba da rahotannin wannan zaɓe?
To kin ga yanzu kamar zan kwatanta da Najeriya ƙasa ta, akwai kiraye-kiraye da ake ta cewa a baiwa mata dama su ma su shiga siyasa a dama da su. To amma waɗanda kaman suke dan ja da wannan batu za ki ga suna cewa ai ko ƙasar da Najeriya take koyi da ita Amurka bata taba samun shugaba na mace wato mace ba. To dan haka bai kamata ana wani kilayi kyaraye ba. Ba ma yanzu nan zabe duk da wancan kara an mata akwai wanda suka fito duk da ba su kai ga nasara ba. Wasu suna ga in dai kamalin misali ta samu nasara to wannan batu da ake yawan kushe lamari a baiwa mata dama su a ga gudunmawansu ko kuma taka rawansu. To in dai har kaman Kamala Harris ta samu nasara to kin ga an kauda wannan batu kenan. Sannan kuma shi Trump gashi a wancan karin yanda aka yaƙe shi ya tafi kuma in dai sake dawowa duk da wancan lokacin an nuna dai kamar an ga an kosa da lamarinsa to shi su Amurkawa ya ta Biden da kuma gwamnatinsa da ya yi shi sun kosa shi Trump ya sake dawowa kamar yadda Trump ne yake ta ikirari a sake dawowa da martabar Amurka a takensa yake ta ya zo hakan da gaske ne ko kuma yaya. To irin wanda wasu abubuwa ga kuma kafin ya je wannan irin kalubale da ya ta fuskanta na zuwa gaban shari'u da sauransu amma duk da haka wani abun da wasu suke ga kamar abun birgewa ne wani abun bai sa ya karaya ba yana ta bi a kai shi kotu a kai shi kaza duk da haka bai karaya ba. To wasu na ce mai rabon ganin baɗi ko ana abinan da ya gashi ne akwai abubuwa da yawa cikin wannan lamari na siyasa wanda su za ki ga masu fashin baki da 'yan jaridun suna ta nusar da mutane akan irin wannan abubuwa.
Abdullahi Mustapha kenan a tattaunawa ta da shi kan zaben Amurka. Har yanzu dai ga kan zaben Amurka na bana da ya dau hankalin al'ummar duniya na tattauna da Yunus Ibrahim Yunus malami a jami'ar Maiduguri kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun kan tasirin aikin yan jarida wajen bada rahotannin zaben na Amurka da ma zabuka a nahiyar Afirka. Ga yadda hirar ta kaya.
Yaya kake kallon tsarin yadda ake gudanar da gangamin yakin neman zaben Amurka da kuma yadda 'yan jarida a ƙasarmu Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka suke ba da rahotannin wannan zaɓe?
Eto, lalle dai Amurkawa Allah Ubangiji ya riga ya sani kuma duk duniya ta shaida su suna cikin mutanen da duk lokacin da aka ce siyasa ne to suna kan gaba. Sannan siyasa su ta nuna ta kai matsayin da duk wani abu da ake yi in dai da su ne to kishin ƙasa yana kan gaba. Sannan kuma su ba za su taɓa rangwamawa duniya wurin cikin burinsu da kuma yin abin da 'yan ƙasarsu suke so ba. Shi yasa duk wani wanda ya tsaya takara a matsayin na wanda yake son ya zama shugaba a Amurka to yana da wannan kasar a zuciya kuma yana tunanin ƴaƴansa da jikokinsa. Sannan manufofin da ya faɗa ɗin nan tamkar kaman an gani a ƙasa ne. In dai har Allah ya ba shi mulki ya hau ya zauna to tamkar zai zantar da waɗannan in ma bai zama 100% ba to kashi 60 zuwa 70 ɗin nan in Allah ya yarda za a gani a ƙasa.
Kasancewa a nan dai gaskiya 'yan jarida suna aiki sosai a duba batutuwa ta ɓangarori daban-daban. A matsayinka na mai sharhi akan al'amuran yau da kullum mai kuma sa ido akan al'amura a duniya baki ɗaya, kake kallon yadda 'yan jarida a Najeriya da kuma Afirka suke ba da rahotannin wannan zaɓe?
Eto, kasancewar zaɓe da kuma in abubuwa suka gabato a duniya misali ma abin da ya shafi a ce saura kwanaki 'yan kaɗan za a yi zaɓe za ka ga cewa abubuwa ko kuma kasancewar zaɓe in yanzu ƙarato ko kuma saura 'yan kwanaki sai ka ga mutane kullum abubuwa na musu yawa to gani suke za su ga musamman a nan Najeriya sai ga kamar 'yan jarida sun matsa musu sun dame su da tambaya suna musu shishshige suna wasu shiga inda ma ba a sa su ba kuma binciken da suke yi ma yakan sa wani ma hankalinsa ya tashi har ya faɗi abin da ma 'yan jarida za su kafa hujja da shi cewa ashe lallai shugabancin nan a gunwa ne in ya zama shugaba zai iya tsayawa ma ya juya komai da komai ya yi ta yadda yake so tunda ma ba zai iya ma ya saurari ɗan jarida ba. Ɗan jarida kun cika bincike kun cika tambayoyi kun cika tsaye gumi a inda ba a sa ku ba da sauransu dai. To kin ga Amerika duk wani abu da aka bankado in dai ta ɓangaren jarida ne tamkar kuma wannan ɗan jaridan ya san aikinsa yana da rajista zai iya yin wannan abin za a bashi ne jawabi daidai iya yadda yake so amma ba za a ɓata rai ba
ba za a tsaya ana tsangwamar sa ba, ba za a maida masa kuma markani da wani kausan harshe ba, domin an san cewa aikin sa yake kuma abin da yake din nan kasa ta damu da shi. Kuma duk lokacin da yayi maganar nan za a tsaya a kalli wannan maganar da idon basira da tunani cewa lalle fa akwai inda ya hanga ko kuma akwai mahanga ta shi ta musamman wanda shi shugaban nan wajibin sa ne tunda al'umma zai shugabanta ya bada ansa. Nan kuma sai a dauke ka abokin gaba karshen ta ma kallon wanto wani wanda ake bukatar sa ruwa a jallo akan wasu abubuwa, kai karshen ta ma wanda kai bashi wannan tambayar ya ga kaman ka masa tonan siri ne in ya zama shugaba ma kai kanka ka shiga uku.
To ta yaya za a shawo kan ko kuma samu maslaha akan irin wannan yanayin da akan tsinci kai a ciki?
Maslaha dai al'umma sun riga sun gano cewa duk inda ake demokradiyya da gaske an san cewa demokradiyya ta kafu kuma tana da iyayenta, sannan kuma in ba ita ba ba wani tsari da ya dace da su. Mu kuma nan muna cakuɗa ta da wasu abubuwa. Akwai ainihin abin da ya shafi bangaren mulkinmu na gargajiya, akwai addini, akwai wani abu da ya shafi bangaranci, akwai abubuwa na kabilanci, akwai abubuwa na kuɗi da su talauci da sauransu, abubuwa dai da dama. Yanzu in kika kula mu nan da yanzu irin wannan lokacin da muke a yau din nan inda a Najeriya muke, da tunanin da ake ya za a yi a irin gudun ƙuri'u, ya za a yi a canza zaɓe, wani irin hanya za a fito da shi, ina ƴan iska, ina wanda za a neme su, ina wanda za su zo su shawo kan wannan abin ta yadda shi wanda yake son ya so ga wannan kujerar ko da kaka sai ya ga yayi. Amma kin ga America bi ake inda ba a tafi ba a yi magana, kuma in maganar ta gaskiya ce ko wanda aka faɗa a kan sa wancan din nan ba zai iya maida martani ba. Misali ita Kamala Harris ta tsaya ta buɗe baki ta ce a nan ne kuka sani cewa wanda yanzu muke tsaya muna takarar da shi ya fito ya gaya wa duniya cewa ku je ku afkawa wa'inda suka hana ni nasara da sunan an mana mago. Saboda haka yanzu in kuna da kishi wani irin mafarki kuke tunani wa America, ya za ta kasance ƴaƴanmu da jikokinmu wani irin ƙasa ya kamata su gada? In dai ƙasar da mu muke nufin mai kyau ce wanda muke tunani irin tamu ta mafarkinmu, to ba irin wannan mutum ya kamata mu zaɓa ba. In ga ta isar da saƙonta hanya mai kyau ba tare da kuma ainihin barin abin da ya faru a baya ba.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da ƙwarƙwatarsu zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaɓen, a lokacin zaɓen da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo, musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-202-445-6989, inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa a Amurka.
Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Madalla, yanzu kuma sai shirin zaurin VOA.
To jama'a, muna muku maraba da zuwa wannan shiri na zauren VOA, inda za mu tattauna batun zaben kasar Amurka da za a yi a wannan mako mai kamawa. A tare da ni ina da manyan baki, ina da wani ba Amerika dan uwa ne amma duk rayuwarsa a Amerika yayi, shekarunsa 48 a kasar Amurka, sunansa Muktar Damalan. Ina maka maraba da zuwa. Ina tare da kuma wani ba American shima din ya dade a America, duk da cewa bai kai shekaru 48 ba, amma ya dade shima dan ko suna makota ne a da, sunansa Dan Juma Abdullahi. Ina maka maraba da zuwa wannan shiri.
Barka da ya jima Madina.
To sai kuma mace yar uwata Fatima Dabo, yanzu bari mu fara shirin da Muktar Damalan. Malam, yaya zabe a America take ne?
To shekaru abubuwan da na gani na sani
ba kamar da nazo na gani a gida bane. Nan mun je mun kwaikwaya a can. Ko ba haka ba?
Idan muna kwaikwayo da America irin demokratiyar mu.
Yawa, yawa. It's a process da aka establish shekara da shekaru. Ba wani tashi hankali, ba wani cuwa-cuwa ne ko mene. Kamar yanzu wani last week da je nayi anan nawa daga embassy.
Already. Ko anan cikin Abuja har ka je ka kada ƙuri'a.
Kore, kore. And it's counted, I know. Absentee voting as a citizen.
Kuma za a kirga a hada da wa'anda ke kasa.
Exactly, exactly. So neighborhood, neighborhood, angwa angwa, once ke registered as from 18 years old. Because a can not chika 18, American na chika 18, literally. Once ke registered, only change of address. Amma voting ninka every election, ko municipal, ko state, or federal.
Gwamnatin tarayya.
Gwamnatin tarayya. Ballot ninka will come in the mail. The list, the candidates, the propositions, duka. So you have time to review and pick propositions akai ko amendments ne ko menene ko kuma candidate kake so, and then candidate will start coming into your neighborhood gida gida har masallatai suke zuwa in muna juma'a da su zo
da majamu'u
kwarai za su zo. They are working for you, so they look for your vote.
Suna neman kuri'un ku
kwarai. My first vote na jin lokacin Jimmy Carter ne ma second election
eh. Amma kana American lokacin?
Na America. 1978 kenan, yeah.
Sai ka kada ƙuri'a lokacin kana ɗan shekara 18.
Na cika sa da the first ko ba wai zaka zo ka je wani post office zaka je ka register, akwai form ko ka cika kawai ka aika by mail.
An har ka kada kenan, ba sai ka shiga layi ba.
Ah, shi registration ɗinka na voting. Amma in ka je voting neighborhood, neighborhood ne ko a samu a school ko church ko dai vacant
wuri
recreation center na exactly, you know, can zaka je kai voting in kuma kai moving, you know, to find them they can move your voting station inda ka koma
idan ka cika form. Sai changing address yazo shikenan, sai kuma ka gaya musu cewa ka canza a rubuce
ko kai online ko a rubuce ko kai kira on the phone, they will take your changes.
Shikenan sai a canza maka addressin
da ko yanzu ma an ka je cikawa din za ta tambaye ka if the address is still current address, ka ce yes, then sai ka rubuta kuma kana so a dinga mailing maka into different address, kin gane, for next guarantee. So su candidates dinka dama Republican, Democrat, Independent ne, don tun da ne registered as Democrat ne, ba wani waiver kai tsallan nan kai tsallacen
kai mai kada ƙuri'an.
Eh, wai party wai ka canza party, you can just abstain in ba ka son candidates din, but da kuma zai kawo losses kenan fa, rashi kenan ko mene to your candidate, you know. So but kamar yanzu daga Kamala the vice president kawai ne ma vote, sai shi senator mu Adam Schiff
na nan ne, saboda za a yi ne na shugaban kasa da na yan majalisu gaba daya
na state. To amma da ma ka san wanda zai dawo, so you just have ba sai ka yi tawo dube dube ba, you just
sa alamun cewa ka zabi wannan mutum.
Kware kware
Alhaji Dan Juma, barin zo wurinka. Kaga duk kun ga yadda ake zabe a America, yaya kaga wannan campaign din na tsakanin Donald Trump da Kamala Harris?
Wannan ne karo na farko da za su kara. Akwai matsaloli da ke addaban mutanen America, tana son ta tsayawa hakokin bakin haure, shi kuma Trump baya so. Shi cewa yi ma ranar farko yana hawa zai sa a kori illegal abin da migrants. Ya wato
wanda suka shigo ƙasa ba izini,
wanda suka shigo ba izini, yawa zai sa a fidda su a kore su. To kin gani, saboda haka shi kuma wato dama ainihin matsayin ɗan Republican ne, ba sa son interference in, yawa ba sa son baki kuma ba sa son gwamnati da yawa a rayuwar yan Amurka, saboda haka kin ga ba sa son kuma haraji da yawa a yi ta ɗora haraji wa 'yan ƙasa, yawwa. So kin gani, saboda haka ita kuma wayannan abubuwa duk wani ɗan takara na Democrat za ka samu abinda shi ɗan Republican yake so, shi kuma baya so. Haka dai haka ake ta tafiya.
Wato shi ne bambancin kenan.
Shi ne bambancin. Bambancin ra'ayi a siyasance, haka ake ta tafiya.
To Fatima, ga don zo gare ki yanzu, saboda kin ji bayanan da suka yi, ya kike ganin irin wannan zaben? Shin abu ne da zai yi tasiri har a ce gashi suna tafiya kunnan doki da Kamala Harris da Donald Trump?
Kin sani fa indai naga ana kunnan doki da mace da namiji ba na samun courage sai in ji sai karsashi na ya abin nan
me yasa
da naga wannan kunnan dokin da ake yi da Trump da Kamala to gaskiya jikina yayi sanyi
me yasa jikin ke sanyi
kin gane ai kullun ina fada kina mace a duniya ba ma a ko ina ba sai kwazan ki ya kai kaman uku na namiji kafin kike samun wuri
magana kuma abin duniya ne
abin duniya ne ai ko mun ki ko mun so maza su suke mulki su suke mulkar duniya kuma a duk inda kika zo kina kankan da namiji still namijin nan shine a gaba dake ai inda duka tayi masa lilis a ce tana su
tana gaba
80 yana 20 sai mu saka rai kin gane me nake nufi saboda mahajin din 47 48 49 50 a dare daya ƙura'a ɗaya ma za ta canja abin
bari zo wajen Muktar me zaka ce a game da wannan bayani da Fatima ta yi yanzu
kin san America is America but the lower class ba ma kamar irin southern states inda ba ilimi in mutuwa zaka yi za su mutu da kai so ko me yayi bai laifi
wato in dai suna san ka duk abin da kai shikenan
ilimin su kadan ne
in ya zo ta siyasa
yes shi kuma already ya brainwashing nasu kuma su dama suna neman baki da zai musu magana kin san maganar racism din is life yeah. Very much alive
wa dai launin fata
yawa so akwai masan su fada da yawan su amma ba so su fada to shi ne kaman
bakin
su dama kuma shi abin tsanan shi a duniya mace kuma baka to yanzu kuma gashi na competing da mace educated kuma baka ko lokacin Hillary ai haka ya zage ta me mace already to wannan kuma ita tu ne ma da baka kuma mace
dan Juma kana ganin wannan zai tasiri a zaben nan sosai
a kwarai da gaske Hajiya Fatima ta fada kuma shi Muntari ya dade jaddadawa haka ne ya kuma ba da dalilai kuma ni ma ina jin haka ne
to amma ba Juma madan ji me zaki fadi kin ji abin da dan Juma ya fadi shi dai yana goyen bayan a samu sauri a America me kike goyen baya
kin ga akwai hadarurruka misali idan ka dauki magana cewa ai ana ganin motsayi ne wanda mace bai kamata a ce mace ta zama ba to kina ganin ita yanzu Kamala Harris misali ta zama shugaban kasar America waɗannan da suke ganin bai dace ba kamata ba za ta yi ba kar ta yi za su kyale ta zauna ta yi mulkin nan lafiya kin gane one abu guda ɗaya ne fa eh na ci zabe
wani abu ne kuma
gudanarwa kuma ki tuna fa duk da abin da ake magana a sai namiji da ba a so ya ci ya zauna lafiya a samu a rally round him idan mace ba a buƙatar ta samu abu mutane nawa ne za su yi rally round her a ci za ta wannan support din har yanzu fa a duniya fa babu wannan equality din ne kuma a karbe ki kina mace
to ni na dan sha banban da Fatima a wannan abin da yasa kuwa hukumomin su na zabe na doka na majalisa na siyasa da sauransu su wa mutane suke aiki ba mutum daya ba western democracies kamar su Germany da Britain mata sun yi systems din sun goya musu baya
to me zai
haka
ka dauki zaben da suka yi da takarar da aka yi da Trump da Hillary kai wannan ya karaka dan dokar gwannan dan yi tunani
eh ni ba ma maganar zabe nake ba fa maganar sun ci ne mata sun ci kuma sun yi mulkin
sai na ce ba sa yi bane ba na ce mata ba ta
bata taba yi a America ba
abu da nace idan macen da ba a so ai matan da suka ci an so su ci ne
shi din ne kamar yadda suka ce din tsari yana aiki ko waye kai ko ana san ko ba a san ka once an yi swearing naka president ne yanzu kariya ta kare
da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman na zauren VOA kan zaben kasar Amurka da za a yi a wannan mako mai kamawa a madadin baki na Muktari dan Malam dan Juma Abdullahi da Fatima Dabo sai kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
Masu sauraro duka a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na karshe a yinin yau. Sai a kasance da mu zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince domin sauraron shirinmu na safe.
Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Mailin Dudu da ta shirya kuma ta bada umarni. Kuma injiniyan mu na yanzu Miss Helen. Daga nan birnin Washington DC, Aisha Mu'adu ce take mutum.